Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 17, 29, 49 da 60. A jamhuriyar Niger za iya kama mu a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Numat FM da Lol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana kuma za iya kama mu a Alfa Radio dake Kumasi. Yayin da a duniyar gizo ta internet za a same mu a koda yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da hantsi. Ranar yau Laraba, 4 ga watan Disamba shekarar 2019. Ni Zahra Aminu Fage tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da shirin. Bayan labaran duniya, za ku ji cewa a jihar Gombe da ke arewa maso gabashin Najeriya an samu rahoton bullowar udawa. Makiyaya waɗanda ke shiga gonakin manoma su barnata kayan amfanin gona. Sannan muna tafe da shirin ciki da gaskiya na Sarfilu Hashim Kumel. Har ila yau muna tafe da sharhin jaridun Kamaru. Sannan kuma sai sakonnin da ku bar mana akan na'urar tarho, amma duk kafin waɗannan sai bayan kun gama jin labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Yan majalisar tarayya suna zargin shugaban Amurka Donald Trump a hukumance da aikata ba daidai ba, da kuma yin shishige ta wajen shafe watanni yana yunkurin amfani da ikonsa domin ya sa wata ƙasa ta yi wa zaben shekarar 2020 katsalandan a madadinsa. Bugu da ƙari, yan majalisar Democrat sun zargi shugaban ƙasar ɗan jam'iyyar Republican da ya fito ɓaro-ɓaro da kuma yin babakin rai domin rufe rashin gaskiya da yake aikatawa. Shugaban kwamitin tattara bayanan sirri na majalisa Adam Schiff ya faɗawa manema labarai a wani taron 'yan jarida cewa idan majalisun ƙasar Amurka ba su ja kunnen Trump akan neman wata ƙasa ta yi wa zaɓen Amurka shishigi ba, to an buɗe hanya kenan domin wasu kuma su aikata irin hakan. Rashin jituwa tsakanin shugabannin Amurka na wato shugaban Amurika Donald Trump da na wato Faransa kenan Emmanuel Macron ya bayyana karara yayin da shugabannin kasashen kungiyar tsaron NATO suke halartar wani taron koli a birnin London. A wata ganawa da 'yan jarida na tsawon mintoci 40, shugabannin biyu sun bayyana matsaya da ke cin karo da juna akan batutuwa da dama, ciki har da batun raba alhakin bada kudin tafiyar da kungiyar NATO da batun ta'addanci da kuma mamaya da Turkiya ta kai wa arewacin Siriya, sai kuma batun janyewar da Amurka ta yi daga yarjejeniyar makamai da Rasha. Shugabannin biyu sun gana sa'o'i kaɗan bayan da Trump ya ceceki Macron akan wani jawabi da ya yi kwanan nan, inda ya ce NATO na fama da rashin alƙibla sakamakon raunin shugabancin Amurka. Trump ya kira jawabin da Macron ɗin ya yi da zancen banza. Yayin da shugabannin biyu suka zauna domin tattaunawa, Trump ya yi wa kasashe mambobin NATO wadda suka ga zancen masharuɗan NATO wurin bada kashi 2% na kudaden shigar ƙasar akan tsaron kasashen kashedi cewa za su iya fuskantar jakunni ta hanyar cinikayya. Wannan kashedin da ya sa Macron da a halin yanzu yake ba NATO kashi 1.9% na kudaden shigar Faransa ya mayar da martani. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Kamaru ta ce an gyara halayen sama da 'yan bindiga 250, ciki har da 'yan ta'addan kungiyar Boko Haram da 'yan aware na yankin Ingilishin Kamaru ɗin wanda suka aje makamai shekarar da ta wuce. Amma tsohon shugaban 'yan tawayen ya ce rashin yarda da sojojin Kamaru yana hana mayakan da dama ajiye makamai. Kwamitin kula da masu ajiye makamai da gyara halaye ya ce bara 'yan tawayen yankin Ingilishin 130 da kuma mayakan kungiyar Boko Haram 122 ne suka ajiye makamai aka kuma karɓe su cikin al'umma. Kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun zargi ɓangarorin biyu da suke yaƙi da 'yan awarin Kamarun da masu sojojin da take haƙƙoƙin bil'adama. shugaban kwamitin gyara halaye na kasar Francis Fayi Yengo ya ce suna kara daukar matakan tsaro a cibiyoyin sauya dabi'un tsofaffin 'yan bindigan. Ya ce basu barin wani ya shiga cikin shirin gyara halayen kana kuma ya bar wato cibiyar. Daga ƙarshe jami'an kiwon lafiya na Amurka sun ce nasarar da gwamnatin Trump ke samun wurin dakile yaduwar cutar kanjamau kafin shekarar 2030 ya tsaya cik cibiyoyin yaki da cutar da kuma ba da kariya ta CDC a takaice. Sun ce ana samun sababbin labaran masu kamuwa da kwayoyin HIV wanda suka kai wato kimanin 38,000 a kowace shekara. Kwayar HIV ita ce ke kai mutum ga kamuwar da cutar kanjamau. Cibiyoyin CDC sun ce farfatan Amurka su ne ke kan haɗarin kamuwa da kwayar cutar HIV sau 7 kafin wato fiye da ainihin bakar fata da kuma Hispanic. Za su kuma samu maganin PrEP wanda zai rage haɗarin kamuwa da kwayar cutar HIV ta hanyar jima'i, inda kashi 99 cikin 100 na waɗanda suka kamu da cutar. Cibiyar CDC ta ce kashi 40 cikin 100 na mutanen da ke dauke da cutar ba san cutar na cikin jikinsu ba. Cibiyar ta ce ta kira ga kowa ya je ya yi gwaji na wannan cutar, kuma idan ya gano yana da cutar to ya fara shan magani domin yaki da kwayar cutar.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jihar Gombe da ke arewa maso gabashin Najeriya an samu rahoton bullowar udawa makiyaya waɗanda ke shiga gonakan manoma su barnata musu kayan amfani, har ma sukan yi fyaɗe su kwace wa manoman kuɗaɗe. Udawan sun bullo ne a ƙananan hukumomin Akko da kuma Yamaltu Deba. Wakilin murya Amurka a Bauchi Abdulwahab Muhammad ya aiko mana da ƙarin bayani.
Kamar yadda bayanai suka iso gare mu daga mutanen da suka ga irin barnan da udawan suka aikata, ya faru ne a ƙauyuka sama da 10 wanda bayan lalata amfanin gona da shanu kan yi, har ila yau sukan yi fyaɗe da kuma kwacewa manoma kuɗaɗe da kuma wayoyin salula. Muhammad Sani wani ganau ne ya yi mini ƙarin bayani a hira ta da shi ta yau tarho.
To amma bana suna mun canza salo kuma sai suka shigo da wani irin fuska, sannan sun shigo suna cutar da mutane suna cin amfanin su kuma sannan ba su barin su. A yau din nan abin da nake gaya maka, akwai matasa wadda yanzu haka daga bangaren Lemo wanda suke asibiti, akwai kuma waɗanda na san da yawa amfanin gonan su duk ya riga da ya lalace, ba mu san ya za su yi a wannan shekaran ba. Zuwa yanzu kuma har yanzu gaskiya abun bai tsaya ba, ana yi kuma na tabbatar maka akwai mutane da wanda yanzu hakan nan abun ya faru da su jiya da dare amma su barna. Akwai rauni har ma da fara da cire kuɗi a aljihun bawan Allah da makwace masa waya don ya faru da kani ga bawan kwamishinan lafiya a garin Dafin Kowa. Wannan abu muga nau ne mun je kuma mun gaishe shi a asibiti.
Maji Dauda Batari shine kwamishinan tsaro na cikin gida a jihar Gombe, ya yi bayani a hukumance kan batun a hira ta da shi ta yau taho.
Na je gona mun saurari ba zai daga shi wajen sarkin gona, na je Deba mun saurari bayanin su, na kuma je shi Dadin Kowan da na gaya ma sarkin Yamal duk mun kai magana nan. To shine su yi iyakan kokarin su na fadar da kar da su makiyayan musamman ma wanda suke ne na cikin kasa na namu. Su kuma su taimaka wajen samun wayanda suka fito matabiyan nan. A ce don Allah da wani nauyi a haɗa su, kada su yi taɗi wa mutane, samu su fice in na fita ne. To amma ka san yadda aka yi ba rasa ɓata gari, yauwa a cikinsu tun da suna da yawa, kuma in sun ga inda mutane za su gan su kuma su ba mu labari sai su je irin ƙauyuka da suka inda yana da nesa. To shi ne halin da muke ciki. Amma yanzu ɗin da yake ma magana, muna magana da jami'an soja tun ba ga farkin kwamanda da kuma GP da all the security agents, muna magana cewa ga abin da yake tafi. Domin mu yi magana sukan je wajen don su tabbata. Da area commanders na police duka muna magana da su. Wannan na ba ka tabbacin. Ka ji abin da ake ciki. Shi ne halin.
wani tsohon shugaban karamar hukumar Yamaltu Deba da ya fuskanci bala'in Udawa a lokacin da yake mulki ya shawarci gwamnatin jihar Gombe da ta hanzarta kawo zaman lafiya a tsakanin manoma da makiyaya a yankunan da Udawan ke tu'annati.
Sunana Haruna Muhammad Saman Jabawa Deba, tsohon shugaban karamar hukumar Yamaltu Deba government. Dole gwamnati ta tsaya a wannan haraka. Ba abin da yake wa talaka zafi a zo ya shuka watan biyar, watan shida, watan bakwai, watan takwas, watan tara, watan goma ya fara diban banin gonarsa rana ɗaya a zuwa cikin gonarsa. Yanzu kuma abin naji ya yi tsamari, ha ana fyaɗe, ana kwace waya, ana kwace dukiyoyi. Uda wanda suke shigowa su suke kwace waya da kuɗi da suna fyaɗe wa mata. Ina jin hankalin gwamnati ta ɗaya ta yi ɗayan daka. Ya yi gaggawa kawo zaman lafiya a ƙaramin hukumar Yamaltu Deba da Akko da Kwami da sauran lokacin da na riga a kan makiyaya mun na manoma.
Abdulwahab Muhammad Murda, Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Abdulwahab Muhammad, kafin mu ci gaba ku shakata da wannan. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Yanzu agogonmu a nan yana ci a ƙarfe 2:12 na dare. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Bayan tabo kalubalen da jami'an hukumar hana share fataucin miyagun kwayoyi NDLEA na Najeriya ke ciki na yin amfani da makaman da tun yakin basasa aka yi order su, wani jami'in rundunar kiyaye lafiyar farar hula mai suna Ibrahim Megiri daga ofishin rundunar jihar Borno ya shaidawa shirin ciki da gaskiya da ƙyar ya kubuce ya shiga Abuja bayan zargin murƙushe masa haƙi da komandan rundunar jihar Abdullahi Ibrahim yayi. Ku biyo mu cikin shirin. Suna na Sarfil Hashin Gumel. Jami'in hukumar rundunar kiyaye lafiyar farar hula ta Civil Defense mai suna Ibrahim Megiri ya ce a wani lokaci sai da aka yi masa dukan kawo wuka da sace iskar tayoyin motarsa har ma sai da ta kai ga an daure shi da sarka tamkar wani fursuna. Labarin da muke da shi, Ibrahim Megiri ya kai korafi hedikwata hukumar da muke ta kokarin jin ta bakinta. Hakanan ya kai korafin majalisar dattawa gaban kwamitin harkokin cikin gida. Komandan rundunar na Borno, Abdullahi Ibrahim, da Megiri ke zargi ya shaida mana cewa ba shi da hurumin yin bayani filla-filla kan lamarin. Amma Megiri ne ba shi da gaskiya don akwai shaidu na kwamitin binciken lamarin da aka kafa. Hakanan akwai kundin bayanan a hedikwatar rundunar hukumar. Amma da farko ga tattaunawar da wannan filiyayi da Ibrahim Megiri.
Sunana DSC Ibrahim Megiri Usman, wato ma'ana Deputy Superintendent of Corps, Nigerian Security and Civil Defense Corps, yana attached to Borno State Command.
Ba mu labarin me ya shigo daga cikin shirin ciki da gaskiya ne?
To haƙiƙanin gaskiya akwai abubuwan da suka faru da ni ne wanda yake na ga ya kamata in gabatar da kukana ana. So actually wani lokaci a 2017 na ɗau hutu sai na tafi Kano na je Orthopedic Hospital saboda ina da ɗan matsala na ciwon baya. So bayan na dawo bisa ga takardu na asibiti da nake da shi wanda yake Alhaji Nasiru, kamar yadda kake gani a nan gashi nan kaga ga takardar asibiti an sa Wednesday 18 ga watan 10/10/2017 na ga likita 25/10/2017 22 11/2017 duk wannan lokaci na ga likita kuma kamar yadda kake gani waɗannan takardu duka takardu ne waɗanda yake sun shafi asibiti na orthopedic
so Ibrahim ka kuma mun ne sa faɗa mana yaushe ne ne aka dauke ka aiki a wace shekara ka fara aikin civil defense
an dauke ni aiki a 2010 yanzu kimanin shekara 9 kenan
wato kafin ka samu wannan matsala ta ciwon baya sai daga shekara 7 kana aiki tunda ka ci a shekara ta 2017 ka tafi asibiti
na'am haka yake so actually da naje asibitin kafin in je ma a 2017 din hutu da na dauka musamman a cikin file ina na rubuta akan cewa zan je asibiti orthopedic wanda yake shi komandan kuma haki na ne ya bani wannan hutu na wata daya so bayan na dawo daga wannan hutu sai na zo na apply na rubuta ina neman transfer bisa ga rashin lafiya wanda yake kaga ga wani takarda a nan ma wanda na rubuta wannan application din ina neman wannan transfer
akan rashin nisa har yanzu a shekara ta 2017 ka nemi wata daya domin ka tafi asibiti ka nemi magani shin wane ne ya bada shawarin cewa wata daya ne zai ishe ka kajika nemi wannan maganin ciwon baya
eto hakikanin gaskiya wannan ba wai shawara bane ka san mu ma'aikata kowane senior officer kowane shekara yana da hutu na wata daya so wannan hutun wata dayan shine na dauka so actually a wannan lokaci ina da dan damuwa na ciwon baya wannan ya dan dade ya kwana biyu so ina ganin tunda kaman asibitin kashi ne a Kano wannan kuma hutu ne na dauka gwaran ya amfani da wannan daman hutun in tafi Kano shi yasa specifically a wannan hutun na nan indicating cewa zan je Kano asibiti da na dawo so bisa saboda Kano din nan ya dan min nisa daga Maiduguri sai na nemi transfer zuwa Gombe dalilin da yasa na nemi transfer kuma saboda Gombe nan suna da asibitin kashi suna da likitocin kashi da suke kula da mutane ai kaga ban nemi Adamawa state ina ba
wato medical federal medical center
ke nan suna na? Suna da asibiti so kuma ina ganin yana kusa da gida koda wani abu ya taso ma zan iya gangara in karasa gida so shi yasa na nemi wannan na rubuta wannan application so
wanda ya nuna zuwan ka Kano wato ba a gama yi ma magani bayan naka bai gama warkewa ba ke
bai gama ba don an yi ta bani booking na yi ta komawa kuma so bayan wannan shi komandan din bai bada approval na cewa wannan transfer nawa bai sa mishi hannu ba wato ma'ana bai sa hannu ba a dalilin haka nan sai na garzaya can zonal namu da yake Bauchi zone C muna da zonal commander wanda yake shine yake kula da Adamawa Gombe Maiduguri Yobe to da na garzaya wurin shi na gabatar da koke na bisa ga takardun da na gabatar sai ya amince aka min wannan transfer daga Maiduguri zuwa Bauchi shi kuma zonal commander na wannan lokaci ya zaba ya ce in zabi inda yafi mun kusa da Kano ne saboda in samu in dinga zuwa to ni kuma na amince da Bauchin ne saboda Bauchin ma ina gani yana kusa da Gombe so ba zai zama mun to mun da wani matsala ba so da ya bada approval aka yi mun transfer sai aka kai ni Bauchi to Allah cikin ikon shi ka gani ma ga wannan takarda Malam Nasiru ka ga gashi shi transfer musamman an rubuta on hell ground aka mun transfer
kuma na ka san in an ji irin wannan labari mutun yana Maiduguri za ta ce ina tsoron yan ta'adda ne wata kila da yake dama abokan gaban jami'an tsaro da sauran jama'a ne ko kwanan nan ma an samu wasu sojojin na cewa sun dade a wajen suna so a maida su inda ba a ma wahala ba tashin hankali wasu kai naka kana so ka nuna lalle kan wannan rashin lafiya ne ba wai tsori ta kai ba
kwarai kuwa saboda ga sheda mai muhimmanci ga takardu nan na asibiti an rubuta maganan da nake ma Malam Nasiru har a yanzu maganan da nake wannan ciwon ba yana dan damuna sosai duk da yake na dan samu sauki amma ya kan dan taso so wannan transfer an yi min shi on hell ground da aka min shi on hell ground ka gani 25th of January 25 ga watan January 2018 aka min wannan transfer so lokacin da wannan transfer ya isa hannun commandant an tura mishi a file nawa wanda yake kuma ya bada approval ya sa hannu kawai abun ban mamaki 12 ga watan February sai shi commandant din sai fitar da posting da ya fitar da posting sunana yana ciki an yiwa mutum bakwai posting a matsayin Ibrahim Usman mai gari DSC Ops wato Operation Department nawa kenan an bani matsayi akan in charge of IDP camps as a supervisor ma'ana IDP camps da muke da su a cikin Borno ni ne zan je ina kula da ma'aikatan mu da suke waɗannan wurare akwai divisional officers saboda wasu su akan samu matsaloli ba sa zama ko ba sa zuwa aiki da sauransu so sai na samu admin officer mu muka danyi bayani ya amince ya ce to ya kamata inda hali in zauna in yi wa shi komandan din aiki ko na wata daya saboda za a iya tura ni baucin nan da na tafi komandan din ma zai iya zuwa baucin wataran mu hadu na ce to shikenan sai na karbi aiki hannu bibiyu na ce tunda har hakki na ne wannan transfer in barin ya aikin in ya so sai in tafi Allah cikin ikon shi sai na apply wani abu da ake cewa request an order for armament and vehicle mutane saboda yanayin tsaro a Maiduguri na nemi mota da mutane waɗanda yake suna da bindiga kamar mutum biyu ko uku za mu je mu zagiya mu dawo to a wannan zagiya wanda muke yi report na farko first week report da na kawo shi komandan din yana cikin murna da annashuwa saboda mai ainihin indigenous mutane waɗanda yake yan state din ne ba sa kawo mishi irin wannan report to shi komandan din sunan shi komandan Abdullahi Ibrahim shi komandan na Borno state wanda yake har a yanzu da muke wannan hira shine komandan to ko da naje na kawo mishi wannan report ya ji dadi kwarai yayi murna akwai wani abu da ake cewa Monday briefing ko wanda Monday akan taru zamu jira ayi kwatagat komandan zai zo zai briefing namu to a duk lokacin da yazo za a kawo magana na za a yabe ni za a tafa ana nan nayi kaman wata biyu ina wannan aiki wata ranan 16 16 ga wata kenan ko April ina ya zamanto watan hudu 2018 sai na tura file ina wurin commandant naje admin na tura nace a tura min file ina ya samu hannu a release letter na ina so in tafi kafin ma an fadi wannan Malam Nasiru zan iya kaga wasu kamar yanzu nan kaga sunayen divisional officers din ne anan a rubuce da IDP camps din da lambobin su anan so kowane IDP camps ga lamban divisional officer da sunan shi ga sunan yadda nake zuwa so shi admin officer da ya tura wannan file na zuwa wurin commandant sai commandant ya kira shi sai ya ce ba zai release na ba ai na zo ranan da safi na mai godiya akan 10,000 da ya bani me yasa ban gaya mishi ina so in tafi ba
to saboda karancin lokaci idan Allah mai duka ya kai mu mako mai zuwa zamu kawo muku ci gaban wannan tattaunawar yanzu a madadin Nasiru Adamu Elhikaya ni Sarfil Hashim Gumar ke cewa sai mun sake haduwa a wani sabon shiri mako mai zuwa mu kasance lafiya
madalla a gaida Sarfil Hashim Gumar yanzu kuma ga sharhin jaridin Kamaru
Zan fara shirin jaridar namu ne na wannan makon da jaridar The Star ta kasar Jamhuriyar Kamaru an da farkon labarin ta yake nuni da cewar ƴaƴan jam'iyyar RDP ko CPDM su 400 sun yi wankan tsarki a jihar Arewa mai nisa an da suka canza sheka suka koma jam'iyyar UNDP ta Bello Buwa mai gari domin sun fara kosawa da gwamnatin shugaba Biya wajen yanda masu gidan madafin iko suke yin ko unkula da su a wata jihar sai kuma jaridar La Nouvelle ta kasar Kamaru ta ce ga dukkan alamu dai an yi kokarin yi wa shugaba Biya juyin mulki a yayin da yayi bulaguro zuwa kasar Faransa amma waɗanda suka yi kokarin yin hakan al'amuran nasu sun faskara ana ci gaba da binciken gwagwab domin gano waɗanda suka aikata wannan aika-aikas sai kuma jaridar The Guardian Post ta kasar Kamaru an da ta shaida mana cewar kungiyar wazar da zaman lafiya na 'yan kasar Kamaru mazauna a kasar Burtaniya sun miƙa wa gwamnatin London wasiƙa domin ta yi kokari na saka suka baki a cikin rikicin bangaren ɗan awarin kasar jamhuriyar Kamaru. Jaridar Le Filkam ta kasar Kamaru ita kuma tace harkokin tashin jirgin ruwa na Benin Duwala yana neman tabarbarewa tunda gwamnatin kasar take neman kwace gudanar da harkokin na sufuri a hannun hamshakin attajirin nan dan kasar Faransa Bolore. Jaridar Horizon kuma sharhi ta yi akan yanda kasar Amurka take takura wa shugaba biya da yi kokari na mika milki ga bangaren Ingilishin kasar. Mujin dai ana bukatan zaman lafiya a kasar ta jamhuriyar Kamaru baki daya. Sai kuma jaridar Economy anda ita kuma tace shugabannin SEMAC masu amfani da kudin SEPA a kasashen tsakiyar Afirka sun sake sabunta ci gaba da gudanar da harkokin su da kudin SEPA. Jaridar The Guardian kuma tace tunda shugabannin kasashen nahiyar Afirka ta tsakiya suka gudanar da wani taron su a kasar jamhuriyar Kamaru na ficewa daga amfani da kudin na SEPA har yanzu ne kudaden ne suke watayawa a kasashen na SEMAC. Jaridar Mutation kuma ta kasar Kamaru tace a tsibirin Bakasi mutane shida ne dai suka sheka lahira sanadiyar kamuwa da cutar nan na gudawa da amai kwalara, amma hukumar lafiya na kasar Kamaru suna kokari na shawo kan al'amuran. Zamu kammala sharhin jaridar namu na wannan mako ne da jaridar Du Sahel ta arewacin kasar jamhuriyar Kamaru anda ta labarta mana cewar al'umman jihar arewa mai nisa suna ficewa daga cikin jam'iyyar RDPC ta shugaba biya domin irin yanda ko unkula da gwamnati ta yi musu sama da shekaru 37 da shugaban yana gudanar da mulki a doron kasar ta jamhuriyar Kamaru. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
A gaida Muhammad Awal Garba, yanzu kuma ga ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum. Sashen Hausa na muryar Amurka mai magana Alhaji Musa, American Suya da Bukebin Najeriya. Ina ganin abinda kotun jihar Kano ta yi na yanke hukunci akan sarakuna, ni wannan abin da ta yi bai dace ba na dakatarwa, saboda suna mai da hannun agogo baya. Lokacin da an kai miki, to lokacin mai miki nake yin zafin sa da ya kwana uku insha Allah miki nan ya rage mai zugi, ko da hana zugi ya rage zugi, to bai kamata kuma a kara maka zuci cikin wannan mikin ba, bai dace ba, saboda mi al'umma sun riga sun manta da masu so da wannan ba so lokacin hukuwa ya riga ya biyo. Ina kira ga hukumar jihar Kano da sarakuna da dattifawa da matasa, don Allah a sanya ma wata ruwa idan ta taso, a daina wani hayagaza da wani tashin hankali. Gaskiya bai kamata kotu ki tsilla irin wanda abin da ya wuce ki tsara mai da ta da shi ya koma sabo. Allah ya sa su hade da sauransu.
Kafin mu sallama da ku ga Baba Yakubu Makiri ya dawo da takaitattun labaran duniya.
Yan majalisar tarayya sun zargi shugaban Amurka Donald Trump a hukumance da aikata ba daidai ba da kuma yin shishigi wajen shafe watanni yana yunkurin amfani da ikonsa domin ya sa wata ƙasa ta yi wa zaben shekarar 2020 kartsar landar a madadinsa. Bugu da ƙari, yan majalisar Democrat sun zargi shugaban ƙasar ɗan jam'iyyar Republican da fitowa ɓaro-ɓaro da kuma yin babakere domin rufe rashin gaskiya da yake aikatawa. Rashin jituwa tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Faransa Emmanuel Macron ya bayyana a ƙarara yayin da shugabannin kasashen kungiyar tsaron NATO suka halarci taron koli a birnin London. A wata ganawa da 'yan jarida na tsawon mintoci 40, shugabannin biyu sun bayyana matsaya da ke karo da juna a kan batutuwa da dama, ciki har da batun raba alhakin ba da kuɗaɗen da ake da za a tafiyar da kungiyar tsaron NATO da kuma batun ta'addanci da kuma mamaya da Turkiya ta kai a arewacin Siriya.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi. Sai kuma can da la'asar za ku je abokan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu, ciki har da shirin himma na Abdulaziz Adili Turo. Kada a manta za a iya aiko mana da saƙonni a kodayaushe ta hanyar email a adireshinmu hausa-service@voanews.com ko kuma ta wayar tarho kan lamba 202-205-9945. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin, sai injiniyanmu a yau da wanda ya haɗa shirin ya kuma sai wanda ya haɗa shirin Solomon Abbo, ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya.